sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 1 ga watan Maris shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka a shirye take ta tunkari duk wata matsala da ka taso game da cutar murar coronavirus. A daidai lokacin da jami'an lafiya a Amurka ke bayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar. Trump ya faɗi jiya Asabar a wani taron manema labarai a Father White House cewa mutumin da ya rasu dama can wani dan sama da shekaru 50 ne da ba shi da koshin lafiya ya mutu ne a jihar Washington. Yayin da ya ce watakila za a iya samun ƙarin mutanen da za su kamu da cutar a Amurka amma babu wani dalili da zai sa mutane su tsorata. Daraktan hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta CDC Robert Redfield ya ce babu wata alama da ke nuna cewa mutumin ya kamu da cutar ne sanadiyar tafiya wata ƙasa da ya yi. Gwamnan jihar Washington Jay Inslee ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Asabar ya kuma umarci hukumomin jihar da su yi amfani da duk hanyoyin da suka dace domin tunkara annobar cutar. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya samu nasarar lashe zaben fidda ɗan takara da aka yi jiya a jihar South Carolina daga gagarumin rinjaye. Nasarar da ta ba shi damar ƙara ƙaimin yakin neman zabensa. Zaben jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'unsu kafin a rufe zaben jiya Asabar ya nuna kusan waɗanda suka kada ƙuri'unsu 8 cikin 10 suna goyen bayan Biden ne a South Carolina. Haka kuma zaben jin ra'ayin mutane da cibiyar Edison Research ta yi ita ma ta nuna cewa mutane 6 cikin 10 sun ce goyen bayan da ɗan majalisar jihar James Clyburn ya yi wa Biden shine taka rawa a zaben da suka yi. Zaben fidda ɗan takarar jam'iyyar Democrat da aka yi a jihar South Carolina shine zaɓe na farko da aka yi a wata jiha ta kudancin Amurka wanda ya nuna irin goyen bayan da ɗan takarar ke samu daga baƙaƙen fata. A wata yarjejeniya mai cike da tarihi da aka kulla tsakanin Amurka da kungiyar Taliban a jiya Asabar, Amurka ta alƙawarin maido da dakarunta gida daga Afghanistan nan da watanni 14 masu zuwa. A matakin farko Amurkan za ta rage dakarun nata daga 13,000 zuwa 8,600 nan da kwana 135. Sai dai janyewar dakarun za ta ta'allaka ne akan alƙawarin da ita kungiyar Taliban ɗin ta ɗauka na kin bari 'yan ta'adda suka hada alƙa'ida su yi amfani da yankunan da ke ƙarƙashin ikonta wajen yi wa Amurka ko sauran ƙawayenta barazana. Matsayin da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a yi tattaunawar sulhu ta cikin gida a ƙasar ta Afghanistan wacce ƙungiyar Taliban za ta shiga. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake ƙoƙarin cimma wacce ake sa ran za ta zama sharar fage ga yunkurin kawo ƙarshen yakin Afghanistan. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan birnin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala zaman tattaunawa yadda za a shawo kan rikicin siyasar Libya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata ƙwaƙƙwaran matsaya ba. Sai dai an amince cewa za a sake haduwa a cikin wannan wata na Maris. Taron da ya faru ne tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar, inda mambobin ɓangarorin da ke taƙaddama da juna suka janye daga zaman. Hakan ya sa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke jagorantar sulhun Gassin Salami ya nuna rashin jin daɗinsa tare da cewa an shammace shi.
We were surprised the day the meeting was supposed to start that some people had to leave.
Ya ce mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce an fara taron sai gashi an ce wasu su fita daga ɗakin taron. Ita dai Libya ta shiga rudanin siyasa na baya-bayan nan ne duk lokacin da 'yan tawayen sojoji masu goyon bayan Khalifa Haftar suka kai hari kan babban birnin Tripoli, inda nan ne fada gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita. rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutum 1000 ya kuma raba wasu da bai da mahallansu. Daga ƙarshe tsoron yiwuwar daɗa munin tashin hankalin da ake fama da shi a Siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun Turkiyya suka kai wa sojojin Siriya wasu har-haren mayar da martanin kashe sojojin 33 da aka yi. Bayan tashin hankalin, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce ƙasarsa ba za ta ci gaba da dakatar da bakin haure ba a yunkurinsa na shiga Turai. Dabban bakin haure sun haɗa a bakin iyakar Turkiyya da Girka da kuma Bulgaria. Yan sandan Girka sun harba barkonan tsohuwa jiya a sabar kan bakin hauren da ke kokarin shiga ƙasar. Yanzu haka Turkiyya tana riƙe da ƴan gudun hijira sama da miliyan 3.5, wanda yanzu ya ce ba ta iya karɓa kowane ƴan gudun hijira ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako ke fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya a cikin wannan sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. To anan muna cikin kasuwar garin birnin Kwanni kuma muna tare da
Malam Musa.
Malam Musa mai sai da mi
hadiki da masara da wake a nan kasuwa ta birnin Kwanni.
Muna ai musan ga wake mun taba nawa tiyar wake.
Wannan wake muna san shi akan 80 mu sai da shi $120 haka.
To shi ko buhu ha?
Shi kuma buhu yanzu muna sai da shi akan jinka 17.
Nawa kuka sayo?
Domin muna sai 16 in ya cika.
Ga masara, mun taba masara nan.
Masara ita ko $80 muke sai da ta.
Buhun ta fa?
Buhun ta kala kala na, akwai na 18, akwai na 17.5, akwai na 17.
Nan ga dawa, ita ma dawa kala kala, ga dawa mai launin masara.
Wata mai launin masara ita kuma muna sai da $80.
Wacce fa ita?
Da muna sai da $70 dan jara ta mu ta gida kenan.
To nawa buhuwan su suke?
To wannan muna sai da 16 da waccan kuma 14. Sha ita a 14 ta gida, wagga ta Najeriya 16.
To mun san ka tabo maganar Najeriya, mun san an rohe boda tun wani lokaci. Shin menene matsala game da shigowa da kayayyakin nan?
To matsala dai game da shigowa da kayayyaki wadannan Najeriya dangin dai abinci irin namu dai sai mu ce alhamdulillah tunda ana dan shigowa da shi kadan kadan. To matsalar dai wadda ta hai tsanani can gare su tsakanin mai da sauran su can na adda matsala, amma bangaren abinci dai akwai sassa da yake kuma Allah ya ka sauki ko da Najeriya sun danci hanya mun samu ga hanya ta Manabil da Burkina sun buɗa muna samun masarorin mu irin dawon mu da masara da waken kwai da kwadun muna samun su hannun Manabil da Burkina.
Mun anan yanzu haka wurin ƴan kaji kasuwa kuma ga wata malama ta tosa ƴan kaji. Malama miya sunanki?
Sunana Fati.
To malama Fati, magana kaji tunda gashi ke saba zakkuwa sai ana ƴacciya suna tabuwa.
Kai kaji kai ba su tabuwa ba na gaskiya.
Ku can ka matsaka kun ka saba sai kuma yanzu ya abin.
Yanzu an da muka sai can baya abin muka sai su shika da 50-50 yanzu na sai 350-50.
To yanzu an shirya na ga ana luwatsa kuma ga wasu nan naga an lankawa ga mashin.
Yanzu an shirya mun sai. To mun sai daidai karfin mu hakan ga.
To Alhaji miya sunanka?
Alhaji Salu. Mai kaji?
Ga kaji na ga ana ta tahowa ana luwatsawa shinkaka bayanin kaji shike a shekarar bana.
Gaskiya alhamdulillah kaf ana sai sosai da sosai. Sai dai da yawa ababu.
Masu sai ababu da yawa ko kaji ababu?
Kaji dai ababu da yawa.
To me yasa babu kaji?
To dan nan ka san yau da gobe da take.
Mu ji farashin kaji biya saukin zakara. To ga kananan zabi kuma na taba su ma nan suke duk. Don mata na. Duk gaba ɗaya na aka sai su a gaba ɗaya. To madalla to su ko dan ga ƴan guda-guda.
Dari uku
babu kuma wani sauki ga haka da.
An samu wani abu na haka da.
Miya sunanka?
Muhammadu Murtala.
Muhammadu Murtala ga kashi na ga kala-kala na mankani. Ka ga bayanin mankani.
Yanzu nan kashin ga da mun kai dala 50-50 mun kai. Har ma in mun samu saukin da kasuwar $40 duk ana iya saidawa.
To muna ai musan nawa kuka sai da buhun mankani ga masu son mankani?
To buhun mankani abin da aka sai da shi jikka 13.
To an samu wanda ya to da kuɗi hannu fa?
Shi ma ana iya saida mai 12.5.
Ya sunanka?
Suman Muhammadu.
Mai saida rake.
Rake ga wasu ƙanana ga manya wanga nawa?
Wanga $10.
Shi ko wanga fa?
Yabbi.
Shi ko wancan fa?
Kadago.
Na
daga karacen su ko nono aka sai
so akwai 60 akwai 50 akwai 40 akwai 30 har 10 akwai kai
kare guda da na
eh
ana samu
eh
to da ina kuka siyo rakke da ina kuka tuwa da ita
da illela amara
to an rohe boda ya kuke yi kunto da ita
so mu ba muna hakata akwai mai kawo mana ita
boda boda na rohe ba ku da matsalar kawo
awo babu
masu jakkai ka doko mu da
illela ma
Najeriya
masu jakkai na ka doko
ni ya sunanka
Alhaji Umar Salihu mai canji
kaka sha'anin canji ke ta haya a yau tun da gashi mun ga mutane na ta kokarin taya zuwa kasuwa
kamar naira kamar in ka zo sai zaka amso ta 194 shi ko mai jika a bashi 590 wani wuri kuma akwai ma wanda aka azama da 92 idan kaga an samu naira biyu
kan kwanakin baya akwai sadda yalla ta fi haka ko kuma yanzu ta hi hawa
akwai mutane ne ta hi 600 haka a lokacin mai zaman tana 800 ga wannan lokaci da 800 ma muna ganin mu yan canji mun samu biyan bukata bisa ga wannan lokaci
naira ta ina ta kai toko nan na ka muku ita ko kuka taya ku sayo Najeriya
babu magana taya mu sayo Najeriya tubure in kaga ana taya a sayo naira Najeriya to a dinka taya da kyau gaskiya yanzu babu canji wanda za a taya har a ce a zo Najeriya a sayo naira sai dai ka tsaya nan ga wanda sai ka taya in bisa shi ne mai dubu goma sha biyar ka samu ka canza ka bashi dala kamar da baki suna iya tahowa da naira su saka akwai mai sayan miliyan 20 miliyan 30 har miliyan 50 ko ne zuwa shi kashi daga kudin ne shi bada a bashi
kasancewa an rohe boda naira diga yanzu yanda aka canjin ta ga can baya sadda ba a rohe boda ba wannan lokaci ta ta ya
kai ko da boda ta harka komi ta tsaya yanzu haka zaman ne kin yau har da guda ban canza ba har da kanto
ni a sunanka
Laraba Ahmadu
me sai da ni
Gwanjo
me sai da Gwanjo yanzu wannan riga da na taba nawa take yanzu
wanga wanga ji kabi ne ga shi
kabi shi ko wando ga wando
shi ma ji kabi ne kan sanyi ne
kan sanyi ne to ya kaso ke ta haya yanzu da yake lokacin sanyi ne da can lokacin da sanyi bai kama
a ba daina ba yanzu akwai kasuwa
tana zakkuwa sai sosai to dan nan cikin gida mutane ka zakkuwa sai ko har da ketare ana ta
a ni ina yawo
nan kana yawo ta da ina kaka taya
cikin gari dai ko ina ina shiga
ni sunanka
ni sunana Musa Garba
to Musa Garba ya naga ga kayan mata ga kayan yara ko ina yanzu wadanga kamar irin wadanga kala nawa nawa aka saishe su
to wallahi wannan babu abin da ba a saida su ana saida 150 ana saida 100
yanzu mata ka zuwa sai ko yara wahi ta huwa sayan kaya nan da nan
wallahi ni duk wanda yazo ina saida ma kun ina saida ma da sauki
to kayan suna da sauki ko kuma akwai tsada sosai tunda sanyi ya kama
eh mana akwai kyau kuma akwai tsada kuma ana gyara musu da yinsu
to da ina ne kuka yi order kayan da kasashen ture suka tahowa ko kuma na ake kawo muku su
to ana kawo musu nan na ga ture ne aka dauko su sai a dauko su mu amma mu ga ne muku tai musu sayan su
to muna tare da wata hajiya ga ta zo sayan kaya hajiya ni sunan ki
Marira
eh magana kaya gashi na ga kun taho nan wurin kayan Gwanjo ana dudduba ya abin yake yana da dama ko a ga yake
da dama alhamdulillah wallahi
to sai yana kuka ku sai su a ko don dai ku yi unhani da su ne
wasu ana sai da kuma su ana unhani
can wajen sai a sai su ana samu wani abu ana samu riba ko
ana samu alhamdulillah gulo da hali
ni a sunan
ki Batila
kaka kaya mun ga kayan yaran ka to dibi ko na manya
duka muka zo sai da yaran da na manya
na'am to kaka abin shi ke akwai dama dama
a da dama alhamdulillah
to an samu an sai ko ba awa da sai ba ta
mun saye ka
ni na Abdullahi mai sai da kayan miya nan cikin kasuwar kwanni
aya harka kasuwa ka ta haya a yau din nan tun da mun san kasuwar illela ce kuma ga mutane ana ta shigowa birni da kauye
babu kasuwa
mutane babu alhali ko ai kasuwar shake take da mutane ana shiga ana
yau na aka mun ba sayan komi
to ni ya kawo gala
to babu kudi
babu kudi ga mutane to alhaji ga albasa na ga albasa nawa aka sai da tiya ta albasa
to dai albasa yanzu dala 100 ne take
dala 100 take
marwa dala 50
to can baya fa
can kwanakin baya hajji ka ta taba sama
yanzu ta safka ce
ta ka ta komo kasa
to na ga ga attarugu shi kuma ni a bayani attarugu
shi ma dala 100 ne hakiki galin
tiya ta
yi shi
to buhun albasa shi ko nawa aka sai
to buhun albasa nan dai nan kwani 20 da aka sai amma Najeriya 20 yake san ta kwani
shi ko buhun attarugu fa
buhun attarugu bai wuce 15
ga kuma me goro alhaji na ga danya miya ta miya bayanin ta
to ga ta da balan tsari yanzu
nawa take
dan ka san babu ta yanzu duka duka babu ta kuma ga masallar ga tigirta su ka san suna kwande ta yanzu ita ce ta jikka bi take
jikka bi
marwa jikka
to can sar da ba ta da tsada kamar ga damana nawa take
ga damana dala 100 ne take marwa dala 50 can ta yi tsada ai da abin da ka samu duk gurata da wancan lokaci da zuwa wajen riba
da ina an ka aka hito da duk wadan kayaki ita mai goro ma sosai
ita mai goro daga Najeriya kai tuni ta kuma ko Najeriya can kuriya din nan baki baki babu ta
to ai ko an rohe boda aka ya hito da kayan
ana zan samu ta nan kamar gandaji sai da ana aiki rani da kuma sauran a makocin namu nan Kalmalo to ganzu abin ta ya karanci kuma shi yasa amma kwanakin baya tiyarala da yin cikin marbadala
wajen hitowa da ita babu matsala tun da Najeriya kai tuni ita boda an rohe boda ba shi gaba ita
ka san akwai sirri wa
sirrin da aka hito da ita wanda ba su a bayyana
ba ita kadai ba komi abinci shi abinci ana ya shiga ta kasa akai abinci can ana shigowa ta nan ta sun ta kasa akan abinci to taimaka mata lakkawa wai ba nan cutarwa ba kai da dini
ya sunanka
sunana Salisu ne kai miya
to in banga da dankalin tura muka yi kaka bayanin dankalin tura gashi mun gade shi nan anan wurin ka gashi nan an zuba sosai
alhamdulillah dankalin tura lalle yanzu akwai shi sosai saboda ana cikin season kin da ana samu ne kuma mai kyau kuma da sauki fiye da irin wanda mutane suka san shi kwanan baya
to kilo yayi muna bayani
to kilo ya danganta daga kalar dankalin akwai wanda ake sayarwa dala 110 wani 120 wani dala 100 kuma
to shi ko buhu ha
to shi buhu da yake kilo ake lissafi zaka ga wanda zai bada kamar jika 27 wani kuma zai bada 32 wani kuma 30 daidai
to dan nan cikin Niger aka fullowa da shi ko ana shigowa da shi daga kasashen waje
to kala biyu ne akwai na kasashen waje din sannan akwai wanda a cikin Niger amma na Niger din nan baya fike
to shi na kasashen waje muka yi talakari da Nigeria an rohe boda hitowa da shi babu matsala
a babu matsala ai abubuwan matsalar guda ce bodan sunan rufi ne amma kasancewar abubuwan suna zuwa to sai dai dan karin wahalolin shike sa amma yana dan kara kudi saboda yan wahalolin da akwai ciki amma dai ana dan shigowa da abubuwan insha Allah goro don hali
a can lokacin da ya gabata da yanzu ana iya akwatanta farashin abubuwan na dankalin tura
kamar shi bangaren liƙe boda an samu dan kari na rarrure kewaye kewaye nan da akwai ciki amma shi wannan namu da yake lokaci ne gare shi kamar season ne akwai wanda ake samu shi wanda ba a samu ne to hali yanzu na cikin lokacin da ake samu ne da sauki in ba nan an kara gaba kamar zuwa karshen daji zuwa watan February haka to wannan in nan nige hige ya kai to zaka tarda har dala 40 dala 50 sai ana sayarwa amma yanzu muna amfani da na Agadez ana amfani da na Algeria sannan da Nigeria kuma
to madalla masu sauraron mu kun dai saurare shirin kasuwa a kai miki doli wanda ni Haruna Maman Bako ne gabatar muku daga nan birnin Kwanni jamhuriyar Niger kun ji dai irin yanda shirin ya zagaya cikin kasuwar ta birnin Kwanni inda kuka ji duka irin abubuwan da ake samu da abubuwan da jama'a ke zuwa saye a irin wannan lokaci kuma daga nan ne zance muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sai wani shikon idan Allah ya yarda
kasuwa akai miki doli kasuwa
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Abubakar Musa Iglesia Assembly Radio a birnin Kwanni ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger a matsayin mu na Kirista ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki kuma muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kirista suka kai mana ziyara ƴan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu muke musu zuwa mu musu baraka a lokacin azumi ma muna musu baraka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a mun tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya dore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah
madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkan mu da warhaka barkan ku da jimirin sauraron shirin ku na lafiya da yake zuwa muku daga nan birnin Washington DC. Ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za mu tattauna ne da masana akan wani batu da ya dau hankalin shirin lafiya uwar jiki. Wannan batu ya shafi lafiyar kananan yara da matasa domin su ne manyan gobe. A makon da ya gabata ne masana kan harkar lafiyar yara da matasa suka fito da bayanin bayan taro da aka gudanar a Geneva akan sauyin yanayi inda suka nuna damuwa akan hatsarin da waɗannan rukuni na al'umma ke ciki nan da shekaru 10 masu zuwa game da illar dumaman yanayi. A cewar waɗannan masana, lafiyar yara ƙanana da matasa na cikin hatsari daga dumamar yanayi, gurɓataccen muhalli da gurɓatacciyar iska da ke fita daga kamfanoni, injina da ke haddasa yaduwar cututtuka da dai makamantar haka. Mun tattauna da Dr. Muhammad Ladan da ke nan Amurka, ya yi mana fashin baki game da yadda ƴaƴayenmu suke cikin wannan hatsari a can Afirka.
To abin da zamu ce kin san yanda yanayi yake canzawa, yanda zafin duniya ma gabaɗaya yake canzawa. To su waɗannan abubuwan da suke canzawa, akwai abu da ake da su ozone layer da sauransu, waɗanda suka sa ma kamar irin su abubuwa da cikin iska, kuma kin san wuraren kuma banda wannan kuma muna da abubuwa da muke irin su babura da kura da me na duk suka haɗu da ƙara zafin wuri. To wannan in ya ƙaru musamman a wurarenmu yara lafiyarsu, kin san zafi yakan yanda yara suke, yanda zafi yake kama yara ko yake canza abubuwan da ke jikin su daban da yake daga manya. Saboda haka shi wannan zafi wani lokaci in yawa yana iya halaka su na hajiya, kuma wani lokaci irin domin yawan zafi din nan abubuwan da ke cikin iska suka shaka, wanda ya kawo irin ciwon inda suke shakan iska, kogoransu da duk inda suke numfashi. To wannan shi yakan kawo irin su asma da waɗansu ciwuka suke kamar waɗannan hajiya.
Wato sai a ta ganin yaro yana ciwo ba a san a ina ya samo wannan cutar ba.
Eh, kuma yanzu ma masu ilimin kimiyya din har yanzu wanda suke magana banda ma yara da aka ba ma mata ma ta sa tana juna biyu, wannan ma yana yawan canje yanayi yakan sa ma ta yaran ba za su kosa yanda ya kamata ma ba wani lokaci. Eh, dun ya canza yanayi yanzu nan. Saboda haka kaman manyan mu ya kamata su rinka lura, a rinka koya mutane yanda za su rinka lura da yaran su, kuma abubuwan da za a ba su. Kuma wani lokacin da kisan lokaci kaman nan kasa akan ce yara kada su rika fita yawo wani lokaci na rana domin ya rage tsananin wahalan da za su sha. To kuma ya kamata mu so mu wannan a kasashenmu.
Da aka yi zancen dumamar yanayin nan, sai na ga abubuwan da suke janyo dumamar yanayin nan har da irin waɗannan ƙarafuna na waya wanda ake ce musu service.
Eh,
da ake daddasawa a unguwanni kusa da gidajen wurin zama.
Eh, to duk waɗannan kamar ma yanda muke kona abubuwa ko hayaki ko ina duk suna ƙara wannan zafin wuraren da muke zaune. Eh, duk waɗannan ya kamata manyan mu waɗanda suke cikin gwamnati ya kamata su roƙa kada su yadda ana sa abubuwa haka ko ina. Ya kamata akwai wurare musamman da ake ya kamata a sa irin abubuwan nan. Kuma ya kamata mu rika shuka itatuwa da yawa, waɗannan itatuwa na taimakawa ƙwarai gaske hajiya.
To da kai zanci gwanni.
Eh, shi yasa kaman local government da su gwamnatin jiha ya kamata kada su yadda a rinka dasa komai ko wani wuri. Ya kamata a yi bincike ina ya kamata a sadda dasa wannan, ko bai kamata kamfanonin su zuwa wurin mutane ba, gwamnati ya kamata sa hannu a abin nan. Eh, domin wani lokaci to ka samu kuɗi da yawa iyaye yaranka da ko ba rashin lafiya, kuma kuɗin ba zai maka amfani ba.
To kona shara da ake yi na unguwanni da yanzu ma ka faɗa ka ce shi ma yana taimakawa wajen dumaman yanayi, kamar ya kamata a kona irin waɗannan shara? Na'am.
Na ma yawanci ba su kona, binne shi suke yi, ya daga nan suna sa wani abu da ake kira methane ko wani irin iska wanda ke taimakawa su dafa abinci da shi. Bai kamata ana kona kamar kona abubuwa ko ina ba, ba shi da amfani, domin waɗannan suke ka illa da ke samun mu duk a kasashen mahajiya. Wuri duk ya kura, kamar wani lokaci in ka je waɗansu wurare ko waɗansu garuruwa da barece ya yi, za ka ga kura ko ina da hayaki ko kowa na gashe-gashe da kone-kone, haka ba shi da amfani.
To ka yafa me za ka ce game da irin sutura da ake sakawa na zafi?
wasu kayan sai kaga an ce na sanyi ne amma kuma sai kaga yana illata kaman yana illata yara
eh to kaman yara musamman kayan da za a sawa kaman na audiga wanda aka yi su da audiga sun fi amfani mu ga da sa su kaman wadan suke ba su da nauyi sosai ba ya kamata a tabbatar yaro ne yana shan ruwa yanda ya kamata domin yanda suke dinda domin zari domin allura yana shan ruwa yanda ya kamata ko yana ci abubuwan da ya kamata eh amma haka ba to ko da ma ciwo kan da zo Allah zai kawo sauki
haka
eh amma dole a lura musamman ruwa da suke sha da abubuwan da suke sha a tabbata su yana da tsafta kuma abubuwan da suke duk Allah kallura wani lokaci da kamata a bari yaro da tsakar ra yana ta guje-guje ya kamata su samu ko inuwa ko zauna a nuri inda domin kin san jikin yaro yana zafin shi da karu da sauri haka wani lokaci
haka a nan shi bangaren Dr. Lawan Musa Tahir kwararren likitan yara da ke asibitin Nizamiye a Abuja yana cewa
limamin yanayin zai kawo ta'azzarar cututtuka da dama misali a bangaren kasashenmu za a samu karin cututtuka irin su sankarau da kyanda da su zazzabin cizon sauro saboda sauro yana son idan lokaci ya yi zafi lokacin da yake samun walwala kenan kuma lokacin ne mutane ba sa iya rufa sosai saboda haka zai samu damar cizonsu to kuma banda karuwar cutar dumamin yanayin yana iya kawo karancin ruwa da za a samu karancin abinci sai zama an samu tamowa wanda ta fi shafar yara da kuma duk matsalolin da ke tattare da tamowa ko kuma a samu ruwa yayi yawa yadda za a samu ambaliya ambaliyan nan kuma za ta kawo matsaloli da dama na daya ya da cututtuka wadanda suke da alaka da ambaliya kamar amai da gudawa zai iya lalata asibitoci da wuraren da ake ba da magani sannan zai iya sa mutane su rasa gonakinsu da mahallansu sai a samu tamowar anan ita ma saboda karancin abincin ya ta shiga cikin al'umma wanda yara su suka fi samun matsala akan wannan sannan kuma kasancewar mutane sun rasa mahallansu sai kasance an kai su inda zai kasance wurin cinkoso sannan cinkoson nan kuma ya kawo yaduwar wasu cututtuka to har kullum likitoci da malaman asibiti sukan yi kokari wurin jawo hankalin mutane a fadakar da su irin matsaloli idan sun taso da matakan da ya kamata dauka cututtukan da za su iya yaduwa dinnan da zafi da dama daga jikin su ana yin allurar rigakafin su misali sankarau ana allurar rigakafin shi kyanda da sauransu saboda haka waɗanda ya cancanta a yi musu allurar nan ya kamata a yi musu allurar rigakafin nan sannan tsafta ta abinci da abin sha da kuma abubuwan da ake mu'amala da su ta wajen abinci irin su farante su tukwane cokula da sauransu da kuma wa uba wanke hannunan da kullum ake magana yadda yake kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma da dama daga cikin ƙwayoyin cutar nan sukan samu yaduwa sosai a lokacin zafi saboda haka idan aka yi kokarin tsaftan nan za a samu saukin wannan matsala shi kanshi zafin yakan iya zama illa idan ba a manta ba a wajen 1987 an taba yin wani zafi wanda har wani bangaren kasar nan ta kai ga a lokacin azumi ne mutane suna faduwa suna mutuwa saboda tsananin zafin nan saboda ka zafin nan yana iya kawo matsaloli sosai sai kuma ta magana zuwa jawo hankalin waɗanda suke da hurumin abin masu mulki wanda za su iya magana kuma su kawo canji a al'amura saboda maganar dumamar yanayi abu ne da ya shafi ƙasa da ƙasa wanda idan ba an yi maganin shi ba zai zama matsala amma an ɗau matakan da ya kamata insha Allah za a samu saukin abu
muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya kare mu ya kare ƴaƴanmu ya kare mu da lafiya anan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon a kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin likitoci da kuka ji muryoyinsu da Julie Lovers Gresham ni ce Aisha Tusli mu kasance cikin koshin lafiya
sarkin baiwa
masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
VOA Africa a yamai shiri don kowa da kowa